kungiyar sada fahimtar addini da ake kira Interfaith dake da cibiya a Kaduna sun gudanar da wani taron fadakarwa ga matan da suka shiga ɗaya mawa sakamakon rigingimin ƴaƴan kungiyar Boko Haram da ke aukuwa shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan taron da ya gudana ne a garin Maiduguri karkashin jagorancin shugaban addinan nan guda biyu da Imam Dr. Nurain Ashafa da kuma Pastor James Wei, wanda dukkanin suka gabatar da lekcoci ga irin waɗannan mata musamman ma waɗanda aka kashe mazajen su. Wannan kungiyar ce ta zabi zuwa garin Maiduguri ne ganin cewa mutanen da suka samu kansu cikin irin waɗannan hali sun fi yawa a wannan yanki, kuma ta wannan hanya ne za su bada tasu gudumawa. Pastor James Wei dai ya so mai mun bayani ne kan yadda za su taimaka waɗannan mata kamar haka.
Mu mun zo ne mu taimaka musu ta amfani da kwakwalwansu, in ko mutum ya shiga cikin hankalinsa to duk wani taimako da aka kawo musu zai amfana, amma mutum bai cikin hankalinsa ko da me aka kawo mai kaga zai watsi da shi lalata.
Mun kai idan mutum ya shiga irin waɗannan sansanin guda zai ga abin tosai musamman ma irin kananan yara da suka shiga wannan hali na daimuwa. Wasu kuma za ka ga suna da gararan ba ne ko cikin wannan sansani ba uwa ba uba kuma yaro bai wuce dan shekara 8 ba zuwa 10. Kamar su waɗannan akwai wani su ma horo da za a yi game da su irin halin da suka shiga?
To ga yara kananan nan gaskiya waɗannan matan mun ga za su iya kaiwa gare su, amma bugu da ƙari domin duk abin da ka haɗa da Allah da mahaliccin mutum to ya fi kawo amfana da sauri fiye da amfani da basirar dan adam. Amma kai mutum ga Allahnsa da mahaliccinsa to yana fitowa daga cikin ɗumiwan nan da sauri, in ma ya birgice yakan dawo cikin hankalinsa da sauri domin ya sani amma mallaki mai kowa na taimakawa.
Shi ma Dr. Nurain Imam Ashafa ya bayyana dalilansu na bada wannan gudumawar ne kamar haka.
Kashin wannan musiba da muka samu kanmu a cikin halin da ake ciki na juyayi, daga mafi yawan wanda suka fi samun damuwa abin ya fi shafa da yawa iyaye ne mata. Suka rasa mazajensu, suka rasa ƴaƴansu, inda gwamnatin tarayya ta ba da ƙarfi wajen taimako na me za a ci, me za a sha, da ya za a gina gidajen mutane, da likitoci masu duba lafiya na gangan jiki na waɗannan mutane, sai wa zai duba lafiyar ruhi? Akan haka sai wajibi ne akan mu kawo namu gudunmuwa. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta da cewa fiyayyen abubuwa guda uku ne wanda ba abin da ya kai shi daraja in musulmi zai wani abu, yace la hayra fi kaseeran minan najwaakum illa man amara bis sadaqat aw bil ma'ruf aw islahi bainan nas. To anan taimakon al'umma ta hanyar mene? Ba su meye tallafin gina rayuwarsu, ko kuma a'a taimakon su ta karantar da su akan abin da yake alheri ne ko abin da zai cutar da su, sannan kuma yin sulhu a cikin mutane. Babu shakka maganar sulhu a cikin al'umma kira ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, akan sa karfin guwan wajibi ne mai. Na kuma san cewa manzo ya karantar da ni, in mutum ka yi kokari a rayuwarka ka ba da gudun wanda yake cin ran mutum aya kacal kacece shi a cikin damuwa a cikin halaka, to sakamakon da zaka samu yafi duniya da abin da yake duniya.
Na dai kuma ji ta bangaren waɗannan mata da aka horar ko ya rayuwa ta kasance gare su, kuma yanzu ya suke ji game da wannan horarwa da aka ba su?
Sanatu Andras daga Atagara. To yadda su kasance mai gidana karfi 8 ranar Talata sun zo, sai sun kashe mai gidana sun kone gari gaba daya. To mun gudu da yara na dai can an jima mutane sun gaya mini cewa an kashe mai gidanki, sai na koma naje Kulka na dawo, naje Faransa na dawo, sai na neme shi a Ajeji na same shi, sai na koma can Cameroon na roƙo mutane zo a binne shi. Mun zo mun same shi mun binne shi.
Ku mata ne ku zo ka binne shi ko ku zo da maza?
Mata. Maza babu ɗaya a gare mu. Sun gudu a
bin shi. Mata ne ku zo ranar muka yi jana'izar shi. Yawwa, sunan mama?
Yatu John. Zangoza.
Ga shi an zo an koyar da ku game da irin halin da ku shige na tashin hankali abin da kuka gani har ya raba ku da garin ku. Wasu ma su rasa mazajensu, wasu kuma su rasa ƴaƴansu. Ya kike ji game da wannan koyarwa da aka yi muku yau?
Koyarwar da na koya ma a nan kwanaki wannan na ji daɗin shi. Abin da ya faru da ku ku kawo da shi, ku kawo hankalinsu, kar ku bambanci addini, kar mu yi bambanci mu zama ɗaya. Na ji daɗin koyarwa kwanaki wannan.
Wasu daga cikin matan da kungiyar nan na fahimtar juna tsakanin addinan nan guda biyu suka horar a garin Maiduguri game da yadda za su gudanar da rayuwarsu bayan irin halin da suka shiga sakamakon irin wannan rigingimin ƴaƴan kungiyar Boko Haram. Haruna Daure Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.